الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قارا جدد يبود قوديا دجنجنا قال مدو كنسركي مي قوامي قومي da ya saki kaddara kasancewar fusakunmu masu albarka a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da yafi shahara da masallacin dan sabo lemu dake cikin wannan anguwa ta me zance kenan jamawa yawa anguwan jamawa cikin binnin Zaria mun hadu bisa ga munasaba na jeren giyan muhadarori wanda ke gudana karkashin kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna dake wannan gari namu mai albarka garin Zaria kamar yadda kusan waɗanda suka bibiye waɗannan jeren giyan muhadarori kusan an shirya su sako da lungu na cikin wannan gari namu na Zaria mai albarka karkashin wannan kungiya namu mai albarka kamar yadda ya gabata ajiya muna masallacin marigayi Alhaji Sama'ila Duba gari Allah ya gafarta mishi shekaran jiya muna unguwan kaura masallacin marigayi Baba Mai Doki da shauransu dai ba sai na dauki lokaci ba to a yau kuma ga mu a cikin wannan masallaci mai albarka wadda muke tare da babban malami sananne kuma fitacce a cikin wannan gari da wannan yanki namu na arewacin Najeriya da ma kasan gabaki daya Dr. Ahmad Ahmad wadda shi zai gabatar mana da karatu na yau faifan da zai gabatar kusan wani ba'abi nata ya gabata a cikin jerin giyan karatukan da aka yi ina ganin a masallacin Shamaki gangaren Tukurwa kenan mai taken alfarman malamai da kuma karke koma koma na waɗanda suke cin mutuncin malamai ko suke tauye haƙoƙi na ilimi ko malamai waɗanda suke rike da ilimi din ba zan ci lokaci ba malam yana da minti 50 kamar yadda shugabanni suka tsara sannan akwai babban malami Sheikh Alkali Ishaq Diko wanda shi zai taliki idan malam ya karkare wannan karatu din Allah ya yi ma malam taufiki ya azurta mu da kunni da zuciya na sauraro da yin aiki da abin da muka ji Dr. Bismillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. منا وجونا بركة حقوة أتمنى مصلاتي مصلاتين الحج دان سابو ليمو واندي في شعرة دولنا سونا. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma babanmu, kakanmu, Alhaji Kansa bane. Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka ƙabarinsa ayyukan alkhairi da yaɗa sunna da gudunmuwa da yadda musulunci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama masa wato abokin zama a cikin ƙabarinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Kamar yadda muka ji taken muhadara, duk da tabbatar wannan muna dan ƙara ba da haƙuri da Allah, sanarwa ta zo cewa wanda ya gabatar da muhadara shi ne Dr. Jamilu Abdul Qadir As-Sudani, wanda kila shakka a san cewa haka yake rubuce, amma la'alla kila aikin haji da ake tunani ko kuma halin tafiya yadda aka gayyace ni domin in gabatar da wannan muhadara, ganin shedan da zai samu daman zuwa ba shi yasa aka gayyace ni. Don haka ita wannan muhadara da za mu gabatar da ita, mun riga mun gabatar da ita a wani masallaci kamar yadda kuka yi mai gabatarwa ya gabatar. Sai dai akwai wasu zaɓoɓi da yasa shugabanni waɗanda suka shirya wannan muhadara cewa ya kamata a maimaita wannan muhadara a wannan waje, domin a kafo ɗansu gaɓoɓi waɗanda wancan lokacin mun samu dama aka tattaɓo waɗannan gaɓoɓi. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan haɗuwa Allah ya sa albarka a cikin wannan haɗuwar namu. Taken muhadararmu shi ne alfarman malamai da kuma mummunan ƙarshe ga wanda yake cikin mutuncin malamai da zaƙin malamai da kuma sukan malamai da kuma sukan addinin musulunci. Wannan shi ne taken wannan muhadara. A yau muna 23 kenan da Zulqa'ada shekara ta 1446 hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yayi daidai ga 21 kenan ga watan 5 shekara ta 2025. Wannan muhadara kamar yadda muka gabatar a can baya tana da gaɓoɓi da ya kamata a ce mun tattaɓa. Gaɓa ta farko shi ne suwaye malamai bayan muƙaddima, gaɓa ta biyu ita ce suwaye malamai, abu na uku shi ne meye aikin malamai, su malamai meye aikinsu. Sa'annan kuma gaɓa ta huɗu shi ne wajacci na girmama waɗannan malamai da kuma kula da alfarmarsu da kuma nuna muhimmancinsu a cikin al'umma. Gaba ta biyar ita ce suka da zagi da izgilanci da cin mutunci da bin diddigin malamai, wato su da ƙafa. To wannan mahangan musulunci ne matsayin musulunci ga waɗanda suke bin malamai domin cin mutuncinsu da kuma suka da waɗansu abubuwa dai da ba su dace ba. Sai kuma gaba ta gaba waɗanda suke sukan malamai ne manufofinsu, haka kawai suke sukan malami ko waɗannan malamai ko suna da manufofi. To sa'an nan kuma gaba ta kusa da ƙarshe ne ƙarshen wanda ke sukan malamai da kuma wanda ke sukan musulunci da abin da su malamai suke karantarwa. Abu na ƙarshe shi ne sai khatima, wannan abin da muhadararmu take ɗauke da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a waɗannan lokuta. Kai tsaye za mu tafi a kan suwaye malamai, shi ma a dunƙule la'alla daga cikin wasu sun halarci wannan muhadara la'alla mai mai ta wannan abun zai sa suke ai already sai riga sun ji amma su hakuri ba mamaki akwai wayanda ba su halarci wayancan muhadarori da aka yi ba za mu yi koda a gurguje malamai suka ce idan an ce al'ulama jam'i ne na alim idan an ce al'ulama jam'i ne na alim ko kuma kace jam'i ne na al'alimu yana iya ana iya jami'in alim ake al-ulama ko kuma ake al-alim amma idan ake al-alim ko kuma idan aka ce al-faqih ko kuma idan aka ce al-mujtahid suka ce duka al-qaf tadullu ala ma'ana wahid suka ce duka lafuzzani ko kuma lafuzzani da ake kira ga waɗansu mutane wanda take duka ma'anan su abin da take nufi ma'ana ɗaya idan ka tuna mutum alim kana nufin malami sananne wanda ya san addini wanda ya san kuma hukuncin hukuncin addini haka idan ka ce mutum al-faqih shi ma abin da take nufi kuwa kenan haka idan ka ce mutum al-mujtahid abin da take nufi kenan duka dai kusan alqab ne da abin da take nufi abu ɗaya ne to amma suka ce al-alim suka ce huwa alladhi يبذل جهده في الوصول الى الحكم الشرعي وتكون عنده القدره على استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها سكت مالني شيني وندي يكي بغى كوكارنسا وندي يكي نون كوكارنسا وجن واتون غانو يكي غانو مالوني كوكو مركونشي نشريعه تهنيا كمم wato nafsi nafsi ko na alqur'ani ko na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana da iko yana da kaifin basira yana da hangen nesa da zai iya kallon hukunci cikin baki na wani hukunci wanda ke da wannan hukunci babu shi a cikin wato nafsi wannan shine malami wanda zai iya kallon nafsi ya fitar da wani hukunci ko da kuwa nafsi bai nafsanta wato hukuncin wannan abun ba domin akwai wato waɗansu abubuwa da sukan faru wanda akan kira ta annawazi akwai waɗansu abubuwa da sukan faru a cikin al'umma kamar zamanin corona za ku ga hukuncin da malamai suka yi amfani da shi sai amfani da shi daga waɗansu nasu suka yi istinbati cewa idan annoba ta sauka a wata ƙasa ko da kuke cikin wannan ƙasar kar ku fita waɗanda su kuma suke waje kar su shigo domin ka a yaƙi wannan annoba ta ko ka a yaɗa ita kwalara ne ko ka a yaɗa ita wannan ciwo ɗin to wannan istinbati ne don haka malamai su kaɗai ne suke da wannan malaka ne su kaɗai ne suke da dama da za su yi wannan aiki don haka wa'annan su ne malamai ashe ba kowa ba ne yake iya zama malami in dai wannan ƙa'ida da aka sa na usul cewa malami kaɗai shi ne wanda yake da wannan malaka ɗin ta inda zai kalli nafsi ya fitar da wani hukunci kuma yana da iko yana da ƙarfi yana da ƙarfi na ilimi da zai iya kalli nafsi ya fitar da wannan hukunci amma idan muka duba yanzu yadda ɗaliban ilimi kowa ya zama malami wanda ya karanta hadisi shi ma malami wanda ya karanta qawa'idi shi ma malami don haka sai ilimi ya zama matsala ya kasance ɗaliban suna sukan malamai su ma malaman suna sukan ɗaliban su wanda yake muna fatan insha Allah a nan gaba gwamnatin Najeriya ta saka wani wato wata ka'ida wanda ba kowa bane zai fito yana magana kamar yadda kasashen da suka ci gaba suka sama yada ilimi linzami ya kasance sai wanda suke da dama wanda suka san abin da ya kamata su kare suke yada wannan ilimi don haka wannan kenan amma akwai wasu definitions da yawa da aka wa malamai daga ciki suka ce malami kadai shi ne wanda ya yi ilimi kuma ya aiki da shi suka ce huwa al-ilmu wal-amal huwa al-ilmu wal-amal suka ce huwa alladhi ta'allama wa amila bi ilmihi suka ce wannan duk yayyaje wanda ake yi malami kadai shi ne wanda ya yi ilimi kuma ya aiki da ilimin sa sanda ko malami shi kadai ne wanda ya yi ilimi kuma ya aiki da ilimin sa ko kaga kenan wanda ya tara tarin ilimi da ya aiki da ilimin sa ba za a kira shi malami ba wanda ya tara tarin littafai amma bai yi aiki da ilimin sa ba ba za a kira shi malami ba amma wanda ya yi ilimi ilimin ko da kadan ne amma ya aiki da ilimin kuma ya yada ilimin to wannan sai a kira shi menene sai a kira shi malami al-hasan al-basri yake cewa malami huwa alladhi wabaqa amaluhu ilmuhu ko ilmu shine wanda aikinsa da iliminsa duka suke daidai bi ma'ana bai zama lima taquluna ma la tafharuna ba sai kasance aikinsa da iliminsa ya yi daidai ta haka kamar yadda muka faɗa wannan gaba ba za mu tsawaita magana a kanta ba saboda kwarai mu riga mun yi bayani a can baya akwai wato definitions da yawa wanda malamai suka ambata akwai na Imam Tabari akwai na Imam As-Samarqandi akwai na Abdullahi dan Mas'ud haka nan akwai na Imam Masruq sannan kuma akwai tarihi na Ar-Rabi' bin Anas duka wannan idan kuka haka ta'arifat din definitions din su abinda suke nufi malami shine mai jin tsoron Allah malami shine wanda ya ilimi sa'annan kuma yayi aiki da abinda ya koya wannan shine malami to sai gaba ta biyu ko ta uku ita ce me matsayin malamai a cikin al'umma wannan tambaya duka ma'anan duk wanda aka tambaye shi me matsayin malamai a cikin al'umma kowa yana da abin da zai faɗa mafi karanci ka ce ne tunatar da mutane mafi karanci abin da zaka ce wa'azi mafi karanci abin da zaka ce karantar da mutane to la shakka kuwa wannan shine aikin malamai karantar da mutane sa'annan kuma faɗakar da mutane wannan shine wato aikin malamai to amma malaman nan suna da matsayi a cikin al'umma sa'annan kuma suna da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana yarfa'illahu allazina amanu minkum yake wallazina utul ilma yake da azab a shaida ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake daga darajar mutane da ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake daga darajar mutane a nan duniya kuma da ilimi ne Allah yake daga darajar mutane a lahira da haka aljanna ba ta jajirai ba haka nan duniya la shakka duk wanda ya rayu a cikin jahilci zai sha wahala an ce akwai wani sarki da ya wuce ya ga wasu yara cikin inuwa suna karta suna wasa ga kayan sha ga su jira da komai suna sha suna masha a masha a sai sarki ya tsaya tare da fadawa sai sarki daga hannu ce sannan ku wahalallu sai kuma aka wuce gaba ana tafiya da sarki sai sarki ga yan makaranta sun dawo daga makaranta cikin rana suna cikin wahala sai sarki ce a tsaya baya an tsaya sai sarki ce musu sannan ku kuntattu jama'a sannan ku waɗanda kan gata wannan abu ya daure mafadawa kwakwalwa me yasa sarki ya daukanta cikin kuku karkashin bishiya ga su cikin ni'ima yake musu wahalallu amma kuma ga waɗannan kuma sun fito cikin wahala cikin rana amma kuma sarki yake musu mene kan gata sarki ce waɗancan yaran da kuka gamsu cikin inuwa suna hutu ba ilimi ba ilimin duniya ba ilimin lahira sarki ce ba shi ba shi suke dauka kuma insha Allah sai sun biya yanzu za su ji daɗi amma a ƙarshen rayuwarsu ne za su wahala amma waɗancan da suke wahala a yanzu suke neman ilimi to insha Allah mustaqbal ɗinsu mai kyau ne don haka su ma su ne kan hutu don haka ilimi yana daga darajar mutum a nan duniya yana daga darajar mutum a lahira Abdullahi dan Abbas yake cewa da yazo akan wannan tafsirin wannan aya yake cewa ai da Allah ta'ala yake cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat yake cewa abinda Allah yake nufi yarfa'illahu allazina utul ilma min almu'minin Allah zai daga darajar wadanda ya ba ilimi daga cikin mu'minai allazina lam yu'til ilma darajat akan wanda ba ba ta ilimi ba duk wanda aka ba shi ilimi sawa'in ilimin duniya ne ko kuma ilimin lahira ne la shakka zai sha bamban rayuwarsa za ta sha bamban ta wanda bai da ilimi idan an ce ilimin duniya ana nufin ilimin boko idan an ce ilimin lahira ana nufin ilimin addini mafi yawa abinda malamai suke fassarawa kenan al-ilmu dunyawi da kuma ilmu al-ukhrawi dace ilimin duniya ana nufin ilimin boko da neman sana'a irin su hangata irin su artif da kuma ilimin masu yawa amma idan mutum ya canfata niyyarsa shi ma zai nemi lahira da wannan ilimin amma idan ka ji malamai suna magana a kan ilimin lahira to suna nufin ilimin addini ilimin shari'a to anan Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai daga darajar mu'minai ta dalilin ba su ilimi akan waɗanda ba a ba su ilimi ba waɗanda ba a ba su ilimi ba za su zama abin tausayi kenan Imam al-Qurtubi shi ma abin da yake faɗa yake ayya fa illahu alladhina utul ilma yake bi thawabi fil akhirah wa fil karamati fid dunya anan Imam al-Tabari yake cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala yana daga darajar waɗanda aka ba su ilimi a nan duniya ta hanyar ba su ne ta hanyar yanka musu lada ta hanyar ba su lada mai yawa a lahira kenan domin wanda ya ilimi ba shakka aikinsa zai sha bambam da wanda bai da ilimi idan ka zo sallah za ka yi ta annabi ka san rukuni ka san sunna ka san mustahabi ka ga wannan kana ibada a kan ilimi amma wanda ya zo kwata-kwata shi bai san sunna ba bai san ma mustahabi ba bai san farilla ba bai san komai ba kawai shi dai yana yin sallah kamar da malamai yake kaga lafiyar ibadarsa za ta sha bamban da wanda yake da ilimi to Imam al-Tabari yake cewa anan Allah subhanahu wata'ala zai taga darajar su zai ba su lada mai yawa a duniya anan al-alahira afwa sannan kuma Allah zai ba su karama bi ma'ana zai taga darajar su zai ba su matsayi anan duniya bayarfa'u al-mu'min ala man laysa bimu'min sai Allah ya daga mu'mini anan duniya akan wanda ba mu'mini ba wal 'alimu ala man laysa bi'alim Allah zai daga malami akan wanda ba malami ba wannan duka dai yana nuna mana cewa ashe ilimi daraja ce ilimin addini daraja ne aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala yake yabon malamai su nuna irin matsayinsu Allah ta'ala yake cewa innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama kadai waɗanda suke jin tsoron Allah su ne malamai kenan wannan yana nuna maka cewa waɗanda suke jin tsoron Allah abinda Allah da kansa ya shaida su ne malamai domin malamai suna da ayoyi ko da malami ko ya aikata wannan abu ya san abu sai dai ya fata iliminsa amma na shakka abin da ya aikata ya san ba daidai ba ne amma akwai bambancin mutum da zai aikata aiki yake halafi alhali kuma haram don haka malami su ne masu jin tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yuta hikmata faqad utiya khairan kaseera duk wanda aka ba al-hikma Imam Malik rahimahullah yake al-hikma yake huwa al-fiqh fi din da fi din Allah Imam Malik yake al-fiqh anan ko wa man yuta hikma yake abinda ake nufi shine a baka fahimtar addini duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba shi fahimtar addini to Allah ya ba shi wato khairan kaseera kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yuridullahu bihi khairan yake yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufi da alkhairi to zai fahimtar da shi addini kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka gabatar da wannan muhadara sai ɗalibin ilimi musamman ilimin addini ko kai malami idan Allah ya jarrabe ka da rashin baka da shi kilan baka da shi sai ka dauki cewa ai da nayi hindasa da nayi injiniya ne da nayi kaza da nayi kaza da na wuce wurin ba haka bane sahabbai da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk kowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya rayu a cikin talauci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ga dama yace ya Allah dukan urdina sai kuma dinare kuma dinare amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana nawa ake wata da watanni wani lokaci gidansa ba a yi abinci ba da haka kai a madanka da talibin ilimi idan ka kama wannan hanya na annabawa to karka karaya a zuciyanka ka ji aini to aini kawai ko ma in canza ko ko kuma kai nadama a Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man yuridullahu bihi khairan duk wanda Allah yake son sa da alkhairi to yufaqihu fi din zai dora shi akan addini fahimta da shi addini don haka wannan matakin malamai kun ce matakin malamai a wajen Allah subhanahu wata'ala sananne akwai ayoyi da yawa irin su shahidallahu annahu la ilaha illa huwa
wal malaikatu ulul ilm qa'iman bil qist. Akwai ayoyi masu yawa wanda a wancan muhararar muka gabatar ta isa kamar da Sheikh Abubakar Jumari ya faɗa, akwai waɗansu gaɓoɓi da ake son a kai domin a yi magana a kan su. Wannan kawai saboda mu ambace waɗannan gaɓoɓi a cikin muhararar yasa muka ambace su. Don haka kan tsaye za mu je a kan gaɓa ta gaba. Wannan gaɓa ta matsayin malamai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma matsayin cikin al'umma, akwai abubuwa da yawa, wato akwai ayoyi masu yawa da hadisai wanda suke a gabana, wanda ke wannan ba zai ba mu dama mu ambace su ba, duk da Sheikh Talha wanda ke zafi yana sakatare ne, ina jin ko ya nemi in ba su wannan muzakira din. Don haka daga baya ke lanna miƙa wannan muzakira din ga wanda ke buƙatar duba a kai. To sa'an nan kuma sai mu je akan aikin malamai. Wannan ita ce gaba ta hudu, aikin malamai a cikin al'umma. Wannan ake gaba da wata gabata, mu yi magana ne akan wato matsayin malamai a idanun mutane, kuma matsayin malamai a wajen Allah subhanahu wata'ala, kamar da muka ji waɗansu ayoyi da kuma waɗansu hadisai da suka kwaɗaitar da mu akan neman ilimin addini, da cewa lallai ilimin addini yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala, kuma su malamai su ne masu tsoron Allah subhanahu wata'ala. Aikin malamai sananne ne, kamar da muka faɗa malamai su ne magadan annabawa, kamar da Hausawa suka faɗa sukan ce malamai magadan annabawa. Annabawa sun bar dukiya ne ko sun bar ilimi? Annabawa ba su bar dukiya ba, ba su bar kuɗi ba, abinda suka bari shi ne ilimi. Wa innama wabtu al-ilm, sun bar ilimi suka gadar da wannan ilimi ga malamai da suka zo suka koyi wannan ilimi, suka yada wannan ilimi, su ma malamai suka koya suna yada wannan ilimi. Don haka duk wanda ya ɗauki wannan sana'a ta karatun addini sa'annan kuma karantar da addini, to la shakka faqad akhadha bi hadd wafi', ya ɗauki wani irin sana'a, ya ɗauki wani aiki mai gwaɓi, aiki mai lada mai yawa, saboda karantar da mutane ba ƙaramin alkhairi ba ne. Karantar da mutane sai zaɓaɓɓu, annabawan ma sai da Allah ya zaɓe su, haka nan a cikin malaman ma zaɓaɓɓu ne. Idan ka tsinci kanka a cikin masu karantar da mutane, to ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka aikin malamai shi ne aikin annabawa. Don haka sa su malamai suka kasance a cikin al'umma su ne zaɓaɓɓu a cikin mutane. Akwai wasu al'umma ba Najeriya ba, ba ƙasar Saudiya ba, ko ina a duniya, masu karantar da mutane su ne zaɓaɓɓu a cikin mutane. Kamar yadda su ma annabawa kafin a aiko su a aiko su ga mutane sun layi Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su. Don haka sai malamai suka kasance a cikin al'umma kamar wasu fitilu ne. Wa'annan fitilu su ne suke haskaka ma mutane, suka zama kamar taurari a sama, wanda ko yan taurari su ne suke haskaka mana a duniya, suke haskaka ba muna ganin inda za mu, kamar yadda na faɗa a wannan muhawara. Da wannan taurari da za mu ke gani a sama, da Allah subhanahu wa ta'ala gari zai tafiyar da su, ya kasance sama din duk ba farin wata, haka nan kuma ba farin menene, ba hasken rana, ya za mu zauna a duniya, za mu zauna a cikin duhu. To haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce malama a cikin al'umma, al'umman za ta zauna a cikin duhu. Idan kuma suka zauna a cikin duhu, jahilci zai yawa. Idan jahilci ya yi yawa, ɓarna zai yi yawa. Idan ɓarna ta yi yawa, shirka za ta yawa suke nan. To daga nan kuma abin da zai faru da su shi ne halaka. Don haka malamai sai suka kasance, Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su domin su kama hannun mutane zuwa ga aikin alkhairi, su kawo mutane su fitar da su minal zulumati ila nur, minal zulumati az-zulumati al-jahl, su fitar da mutane daga wato jahilci zuwa an-nur, nurul qur'an, nurul wahyi, su fitar da mutane zuwa ga wahayi, zuwa ga al-qur'ani, zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To abu na farko daga cikin aikin malamai bayan wancan shimfiɗa, malamai daga cikin ayyukan da suke yi shi ne kare al'umma, kare society ɗin mutane, kare wato ainihin mutane da al-insirafatul khalqiyya daga wato tabarbarewar tarbiyya. Za ku ga kullum malaman aikin su kenan maganar tarbiyya, tarbiyya a gyara al'umma, tahdhibun nafs karantar da mutane akan abin da shafi halaye kyawawa, sa'annan kuma domin wato ilmantar da mutane sanin Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce jahilci shi ne mafukugan kowace annoba, jahilci shi ne mafukugan kowace annoba a cikin mutane. Amma idan ana ilmantar da mutane da sanin Allah subhanahu wa ta'ala, karantar da su akan Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sa'annan kuma a nuna musu cewa Al-Qur'ani wa'azi, haka nan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya zo domin ya wazantar da mutane, ya shiryatar da mutane zuwa ga abin da yake daidai. Sa'annan kuma a nuna ma mutane aikin kira aikin malamai, su nuna ma mutane cewa addini shi ne yake da abin da zai fara. Kai a matsayinka na musulmi baka da wani zaɓi akan zaɓin Allah, baka da wani zaɓi akan zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sa'annan kuma su gane cewa ba su da wani abu wanda za su riƙe wanda zai daidaita kai su cikin wani kira illa Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tadillu ba'di abadan, yake kitabullah wa sunnati. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar mana abinda idan mun rike da shi gam, idan muka rike shi ba za mu bata har abada, wannan abu zai zama mana shari'a, zai zama mana jagora. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce wannan shine Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To idan muka rike wannan, to wannan zai zama mana ne, zai zama mana jagora. Idan mun samu tsafa a tsafani a tsakanin mu, Allah ta rike farduhu ila Allah wa rasul. Ko da tsafani ne tsakanin malamai aka samu tsafani, idan ana son a samu waraka, to shine a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, shine Al-Qur'ani, sannan kuma a koma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yana daga cikin aikin malamai su karantar da mutane, kuma wanda ke malamai suna sauke abin da ke kansu dare da rana. Alhamdulillah har an kai inda aka rubuta channel gasunan daban-daban na sunna na yada Al-Qur'ani. Wannan zamani da muke ciki ga social media nan daban-daban, wanda malaman sunna suna yada wannan ilimi Al-Kitab wa Sunnah, kuma karatu da mutane akan aqida sahiha. Wannan aiki ne malamai ke dare da rana, abin da tsara muke na yanzu ke karanta da mutane akan abin da yake inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma Al-Qur'ani. Sai abu na biyu ko na uku daga cikin aikin malamai karantar da mutane musulunci da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala, da karantar da su aqida sahiha. Yanzu wannan a zamanin da muke ciki, kuna jin irin yadda aqidu gurbatattun aqidu suke yaduwa, musamman kan talaka kan Al-Qur'aniyyu, wanda suka dauki Al-Qur'ani kadai suka ce ba za su yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wanda yake alhalin Al-Qur'ani, malamai suka ce Al-Qur'an huwa alladhi yahtaju ila sunnah, suka ce Al-Qur'ani shi yake buƙatar sunna, domin ita sunna ita ce take fassara Al-Qur'ani. Babu yadda za a yi ka fahimci Al-Qur'ani ka yi tafsiri ingantaccen tafsiri, dole ne sai ka koma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne aka aiko shi da wannan Al-Qur'ani, kuma shi ne yawa mutane bayani abinda Al-Qur'ani din ya kunsa. Allah ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sai Allah ta rike summa inna alaina bayana, ashe bayanin Al-Qur'ani daga Allah ne. Allah zai karantar da manzon Allah sanin Al-Qur'ani, sannan manzon Allah zai wa sahabbansa bayani akan abin da ayoyin suke nufi. To wanda yake kuma ba ruwansa da Al-Qur'ani ya bace, ba ruwansa da sunna ya bace, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yanzu ga anil hawa, in huwa illa wahayun yuha. To kai da kake ba ruwanka da hadisan manzon Allah, kuma hadisan su ne maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah da aka aiko shi da alqur'ani da yazo kawai ya ce mutane ga alqur'ani shi ne shiru, bai tafsiri ba, bai yi bayani ba, bai faɗi abin da alqur'ani yake nufi ba, wadansu ayoyi da aka zo aka fahimce shi, a'a manzon Allah bai magana hake. Kaga wannan, idan ka faɗi wannan, wannan kafirci ne, wannan ne kafirci ne. Ko da yanzu nan zan ba ku misali kamar yadda wasu malamai suka ba da misali. Yanzu sarki ne ya rubuta wasiƙa, da ya rubuta wasiƙa, wasiƙan farko abin da a cikin rubutunsa sai ya rubuta harfin ra, ya rubuta ar, na gaba ya rubuta di, sai kuma a ciki sai rubuta si, harafin farko abin da yake nufi ridda, abin da yake nufi, amma kawai ya rubuta wannan ramzi yake ridda yake nufi. Di sai rubuta mene diya, sai rubuta si, sai rubuta abin da yake nufi sarifa, sai gudundune ta, sai ba ma fijansa yake aje a kaina wani hakimi. Dala wannan hakimin ya san abin da ake nufi, bai san abin da ita wasiƙar nan ta kwansa, amma sarki ya gaya wa ɗan saƙonsa abin da nake nufi da ar, wannan ar ina rufe mene riddan, sa'annan di abin da nake nufi diya, sa'annan sir abin da nake nufi sarika. Ya gama masu jihata, masu ya ɗauki wasiƙa ya tafi da shi, yaje ga masarki ya kai masarki a wannan hakimin, hakimi da buɗe wasiƙa na san abin da ke ciki ba. To hakimi yana buƙatar mene bayani. To irin wannan misali sukan bada cewa alqur'ani da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kamar haka ne Allah ya saukar manzon Allah, cewa ya sauko mana ya kawo mana saƙon alqur'ani, amma bayanin alqur'ani Allah shi ne zai sanar da manzon Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da mu. To kai kuma da kake ba ruwanka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to ta yaya ka fahimci alqur'ani, kuma kai kana son ka karantar da mutane, mutane su yadda da maganarka, amma kuma kai ka ce baka yadda da sunnar manzon Allah ba, to ya za a yi a yadda da maganarka baka yadda da maganar manzon Allah ba? To don haka wannan aqidu yana daga cikin aikin malamai, musamman malaman na ahlus sunna, karantar da mutane aqida sahihiya, sannan kuma nuna ma mutane alhalal wal haram, su karantar da mu ga wannan halal ne, wannan kuma haramun ne, su karantar da mu haddodi da kuma uqubat da kuma hukunce-hukuncen mu'amaloli. Sa'annan kuma waɗannan malaman su ne za su tsara muna yadda rayuwarmu za su kasance. Duk wannan hayaniya da muke cikinta a duniya a yanzu, har da Najeriya a ciki, wallahi barin shawarwarin malamai, idan da za a koma waɗannan malaman su tsara mana, akwai abin a siyasa shari'iyya, malamai sun rubuta littattafai da suke magana akan siyasa na shari'a na musulunci, sa'annan kuma sun yi magana akan yadda shugaba ya kamata ya jagoranci mutane, ga haƙoƙin shugaba, ga haƙoƙin waɗanda ake shugabanta. Ce ta Saudiya ta zauna lafiya, ce ta wasu ƙasashe da suke kwatanta irin waɗannan abubuwan suka zauna lafiya. Mu kuma da muke bin watan tsari irin na molon kai da muke yi, to ga irin hali da muke ciki. To malamai yana daga cikin aikinsu su tsara ma mutane rayuwa, na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da gobe, mu'amalolinsu, zamantakewansu da kuma kasuwanci, komai da komai, ba abin da shari'ar nan ta bari a ciki. Don haka wannan yana daga cikin aikin malamai, wanda yake daga cikin abin da misali da zan bayar akan Imam al-Auza'i, wanda yake yana jin wancan muharrara na ambaci wannan watan. Imam al-Auza'i babban malami, Imam al-Auza'i a matsayinsa na malami, amma yana mu'amala da manyan sarakuna, da manyan khalifofi, akwai khalifa da ake kiransa al-Mahdi al-Abbasi. A wannan lokacin da Imam al-Auza'i ya fahimci mutane suna cikin damuwa, suna cikin matsala na talauci, suna cikin matsala na kaza, suna cikin matsalolin kamar da muke cikinta yanzu, wanda yake mafiya waɗanda suka zagi malamai suna amfani da irin wannan yanayi, su ce malamai ai sun iya magana, malamai suna zuwa wajen waɗannan mutane sai dai su yi magana akan kansu kaɗai da sauransu. wannan shike sa ana suka malama ai ku ba haka bane haka yana cewa ko don haka Imam al-Auza'i a zamanin sa irin wannan abubuwan sun faru Imam al-Auza'i ya rubuta wasiƙa zuwa ga al-Mahdi al-Abbasi a cikin wasiƙa abin da yake cewa ya kai khalifa ina tunatar da ke da cikin tsoron Allah ka ji tsoron Allah akan wajen da kake jagoranta kuma ina tunatar da kai ka san da cewa wajen da kake jagoranta suna da haƙƙoƙi akan ka to sai nan kuma ya faɗi wasiƙa ce mai tsawo da kuma shawarwari masu tsawo amma abin da nake so in nuna muku cewa malamai na daga cikin ayyukansu idan suka samu dama idan suka shiga wajen shugabanni shugaban ƙasa ne gwamna ne ciyaman ne ko ma waye wanda ke jagorantar mutane to la shakka daga cikin ayyukansu faɗakar da waɗannan jagorori cewa lallai su suna akwai haƙƙin talakawa a kansu kamar yadda Imam al-Auza'i ya rubuta wasiƙa zuwa ga al-Mahdi al-Abbasi a ƙarshe abin da ya rubuta a cikin wasiƙa yace ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka dace akan wannan mulkin naka kai na jami akan wannan mulkin naka sannan kuma ina maka roƙon Allah subhanahu wata'ala ya baka aljanna a lahira haka nan Imam al-Auza'i ya rubuta ma wani gwamna wasiƙa a cikin abin da yake faɗa wannan gwamna yana ƙasar Sham kuma a zamanin mulkin al-Mahdi al-Abbasi wannan gwamna sunansa Salih bin Ali amma haka ya rubuta wannan wasiƙa yake ce masa wannan gwamna ya bada umarni ne cewa wasu Yahudawa ne daga cikinsu wasu mutane daga cikinsu ba dukansu bane wasu mutane suka yi laifi amma wannan gwamna ya bada umarni duka gabaɗaya wannan garin a sada su a lokacin Imam al-Auza'i ya ji wannan haka ya rubuta wasiƙa daga cikin abin da ya rubuta na kuma mahallin shahid yake cewa Imam al-Auza'i yake cewa kaifa ta'khudhu ammatan bi dhunubi khassa yake cewa za a ka zargi ko ka kama mutane da laifin wasu mutane amma kuma ka wato gane mutane gaba daya a cikin laifi wannan ba adalci bane yake hatta yukhrajuna min diyarihim wa amwalihim har a fitar da su daga garuruwansu su bar kuma dukiyarsu wannan ba adalci bane yake wa hukum Allah ta'ala ina son ka sani hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Allah adili Allah ta'ala ce wala tazru wa dhiratu izra ukhra Allah ta'ala ce wata laifi ba za ta dauke ne shin wata ba babu da zai ake wasu mutane su yi laifi amma kuma a hukuncin ka gaba daya kace a tada wannan gari wannan ba adalci bane wannan gwamna ya dawo akan wannan hukuncin naka ya dawo kuma a kashe basu suka zauna a cikin garinsu a cikin garuruwansu abin da nake so nuna mana anan yana daga cikin aikin malamai kuma mun ma mun sani zamanin Al-Sheikh Abubakar gunin Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama ya shiga cikin wato gidajen sarauta ya shiga kuma gidajen mulki ya nuna musu akan lalle haƙƙoƙin wato ainihin madiya akan waɗannan shugabanni kamar da muka sani waɗannan abubuwa kamar da muka faɗa duka mu ambace su akwai gaba ta gaba ita ce wato gazabcin girmama malamai wanda ke wannan lokaci ba zai ba mu ambaci waɗannan abubuwa za mu je kai tsaye zuwa gaba ta gaba saboda na ga an ce sauran minti 15 gaban mu ta gaba ita ce sukan malamai kamar da muka faɗa kun ji dai darajar malamai da kansu ayoyi da muka kawo cewa malamai su shigo ne a cikin mutane kuma zaɓaɓɓu ne a cikin al'umma kuma aikin su gunji kaɗan daga cikin ayyukan su amma iya ta kai da wasu mutane sai ta samu wasu a cikin zukatan su akwai ciwo fi qulubihim maradun sai ta samu wasu cikin zukatan su akwai ciwo na munafurci wasu ma ba ma munafurci kaɗai ba sai ta samu cikin zukatan su akwai kafirci domin akwai munafurci akwai kafirci kamar da zamu ji waɗanda suke sukan malamai sun kasa su kashe biyu akwai waɗanda suke sukan malamai kamar da na faɗa kamar da malamai suka faɗa ya kasu kashe biyu ko dai ka soke malami a kan shakhsiyarsa idan ka shakhsiyarsa da ma'ana ka kalli wani halittansa ka soke shi ko ka ce mishi na iri ɗaya ko ka ce bai iya magana ba ko kace mishi mai wawalo, ko kace mai gajeren jeri, ko kace mai abin nan gurgu, ga suna abubuwa da yawa da zaka kalle malami shi dan wani abu ne da Allah ya jarabe shi da shi ko wani abu ka soke shi da wannan abu, to wannan kuma haramun ne. Wala talmizu anfusakum, wannan yana daga cikin al-lams wanda yake cin nama ne, dan haka wannan haramun ne, yana daga cikin kaba'irul zunub. Sannan kuma sai al-istihza ko sukan malami ya kasance a'a abin da kake suka addinin ka take suka, ka kalli jemun sa ka soki jemun sa, ka kalli tabirin wannan ka zaji tabirin wannan sa, ko ka kalli wa'azin ka kace aikin banza, ko ka kalle shi akan mambari kace dala ka shirye mana malamin gwamnati, irin wannan abubuwa idan kana nufin irin wannan ne to sai kace shi ma ya kasu da shi. Idan baka sani ba abin da zaka faɗa ko ibilancin da kake yi idan kana yin akan jahilci ne suka ce to fasikanci ne kake, amma suka ce idan ka sani abin da kake faɗa din nan kana yin haka ne domin ka taɓa wannan malami, domin ka taɓa addini, domin ka rage darajar wannan addini da yake yaɗawa, domin ka rage darajar wato bidiyon ka domin ka a saurare shi, suka ce wannan kafirci ne. Don haka kamar da muka faɗa a cikin mutane dole ne sai ka samu ne wanda ke da ciwon zuciya a cikin zuciyarsa, sa'annan kuma sai amfani da harshensa mai zaki, da harshensa da iya magana ya yi amfani da wannan harshen wajen sukan malamai kamar yadda ɗan dillo ya yi amfani da harshensa, ya yi amfani da ƙwaƙwalwarsa, ya yi amfani da social mediansa, ya yi amfani da duk wani dubara wanda zai jawo hankulan mutane domin shi ma ya samu mabiya domin ya ribanci abin da zai ribanta. Kamar yadda muka sani a social media yanzu idan ka saki video idan ka samu mabiya to akwai ɗan abin da akan baka wanda ke layi gudi nan jure, to abin da ɗan dindo ya aikata kenan. Don haka irin wannan malamai suka ce bal jinayatu alal ulama, suka ce wato sukan malamai kai tsaye suka ce sarfan tajji taba addini, duk wanda ya tafi malami to abin da yake hari addini yake hari, kuma duk wanda ya hari addini kenan yana harin annabawa ne, duk kuma wanda yake annabawa zai tafi abin da aka aiko su da shi shine kuma risala, duk kuma wanda yake risala to kai ne abin da yake nufi yana son ya tafi Allah subhanahu wataala. Imam al-Tahawi yake cewa wa ulama'u salaf min at-tabi'in wa man ba'dahu min at-tabi'in, yake ahad al-khayr wal asa, yake kai malamai da suka gabata waɗanda suka gabata daga cikin tabi'ai waɗanda suka gabata yake mutanen al-khayr ne, ko mutane ne waɗanda suke dauke da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake kuma a yake cewa kuma wa'adul fath su ne malaman cikin wan nazar, su ne kuma waɗanda suke tsaya su kalli dalilai na sauki na Al-Qur'ani su fitar da mutane akan waɗansu hukunci, su fitar da mutane wani hukunci kamar yadda muka faɗa. Sa'annan kuma la yadhkuruna la yadhkuruna illa bil jami, Imam Tawi ce waɗannan malaman ba a ambaton malamai su da alkhairi, in ka san ba za ka faɗi alkhairi a kan malamai ba to ka kama bakin ka sai shi, amma ya kasance kana da wata dafa, kana da wani inda za ka haɗu, inda za ku je ku haɗu wani wuri inda kuke haɗuwa, ba abin da kuke faɗa sai sharri a kan malamai, sai faɗin an yi kaza an yi kaza a kan malamai, ku kunna bidiyon wani, ku kunna wannan, ku tarda shi da dariya, to malam yake cewa to wannan la shakka babu alkhairi a cikinsa. Ibn Asakir yake cewa wa alam ya aki, yake kai dan uwa ka da ka saurara, wa fatana Allah wa iyyaka limardatihi wa ja'alana mimman yaqafu wa yattaqi, sai yake cewa hatta taqa anna luhum al ulama wa min shay'in ma'a sharri yake sai fara. Imam Ibn Asakir yake anna luhum al ulama, yake kaga naman malamai da ake ci yake masmumatu, yake kai akwai guba a ciki, ka zauna a wani wuri, ku zauna a wani dandali ko a kofar gida, aikin ku kenan ku kama sunan malam wani ai shi ma an bashi mota ku kama sunan malam wani an kai shi haji ku kama sunan malam wani shi ma ya canza mota wani lokacin ba su da ilimi akan abin da suke fara kamar yadda na fara lokacin da gabatar da muhadara wani idan ne kawai da ina hawa faran mota sai yanzu ga na canza mota na kuma cewa sai na ido mota a bakin albani da ne kan sokan direji da kan kariya da shi kai ina da kuka da shi yake mani ke an je an ga Buhari kaji ba malam kenan an je an ga Buhari ga shugaban majalisar malamai motan farko shi ya sai da nan ya sai ya aka yaka na mallake ta da aka mota ta bine kai malam ba sai da ya aka na mallake ta amma motan farko malam ya sai da aka na mallake shi ne sanadi ma to amma tsakani da Allah
shine
Buharinka mutum haka kawai mutum haka kawai ya gani da mota kawai shi ai malam ka je ka ga Buhari ni kuma sai ce masa a'a ba na je na ga Buhari bane na je na ga gudu bane kawai sai shiru saboda abin ba dinne bane to irin zaton da ake wa malamai idan ka canza riga a ce kudin tunubu idan ka canza hula a ce kudin wane ne aikin kenan to wannan mudan zato ne inna ba'da zanni ismu wa la tajassus ba dai bane dan haka Ibn Asakir yake cewa duk wanda suke zama suna zagin malamai to su san da cewa naman malamai masmuma naman malamai akwai guba a ciki sai yake cewa wa adatullah al'adan Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi ad-dari man tafsihu duk wanda ya zauna yana rubu darajar malamai bari mu zage shi domin idan aka ga bidiyon sa ka a saurara kai ma a je majalisin sa aikin ka kenan to al'adan Allah irin waɗannan mutane yake ma'aluma sananne yake la annal waqi'ata fihim dimaghun min qura'a domin shiga akan abin da su malaman nan Allah ya barranta da su akan wannan abu a cikin shi kuma ana ta fada alhali kuma Allah ya barranta da wannan tsari abin da dambille ya fara tsakani da Allah abin da dambille ya fada gaskiya ne yanzu bincike ya tabbatar da dambille da ƙarya ne abin da ya fara akan abin da fada akan shek balalo shugaban idara abin da ya fada bincike ya tabbatar ƙarya ne kamfanin da yake na shugabane mai kamfanin ya fito ya ƙaryata yawan account da ya fara duk ƙarya ne bincike ya nuna ba haka bane to yanzu wanda ya irin wannan iftira wanda ya kirkira wannan ƙarya kuma ya jingina shi ga waɗanda suke mutanen alkhairi masu yada alkhairi masu rufin mutane da alkhairi kai a wajen Allah kake tunani mai matsayin Ibn Asakir yake cewa lalle wa tanawul li a'radihim taba mutuncin malamai bizzu da ƙarya wa iftira shi ma ƙarya ne yake martabun wasi wallahi wurin kiyo ne kuma wurin kiyo wanda ke haɗe da guba idan ka ɗauki shanunka ka kai inda aka yi masa feshi akwai guba to la shakka ina jin za ka yanka da yawa to haka duk wanda ya shiga cikin cin naman malamai to wata rana kila daga bacci za a ji ya wuce zai je ya gana da Allah domin mafi yawa waɗanda suke shiga cikin cin naman mutane to Allah subhanahu wataala yana matar da su ba tare da lokaci ba kamar yadda aka fara aka ce ana ruwaito daga Imam Ahmad rahimahullahu yake cewa anna luhumul ulama masmuma yake cewa lallai naman malamai guba ne yace man shammaha marida duk wanda ya sunsun wannan nama ko da sunsuna kawai sai yace za ta yi rashin lafiya wa man akalaha mata duk wanda ya ci naman kuma zai mutu to nan duk wanda ya zauna bai da aiki sai zagin malamai ka saurari ajiban sa idan ka ga ka kai har ka tsufa kana ta zagin malamai to Allah ya maka talalani kuma kana tara makanka katon zubi kuma idan ka mutu kuma a saurari idan zaka mutu karshen ka ba sai kyau ba amma mafi yawa abin da ke faruwa Allah subhanahu wataala yana gaggawan matar da su waɗanda suke zagin malamai la shakka wani mawaƙi yake cewa yake ruhumul ahli al-ilm masmuma wa man yu'adihi yake sari'ul halak kaji yace luhumul hadal ilmi masmuma yace kai naman malamai akwai guba yace wa man yu'adihi duk wanda yake fito na fito da malamai yace ka saurare shi yace sarihul halal wannan shine mai saurin halaka Allah nan da nan zai halakar da shi sai ku ba mu shawara yace fa kulli ahli ilmi aunan ka zamo daga cikin waɗanda suke bada gudunmuwa da waɗanda suke yada ilimi ko dai ka zama masu mai bada gudunmuwa ka bada gudunmuwarka da kudinka ko da ƙarfinka kai koma da saurari amma kai ba za ka saurara sannan kuma sai dai zagi sai kuma yaɗa sharri sai kuma suka to wannan yana da haɗari sosai to shine ma da yake wa in adaitahu وإن آديتهم يوما يكي فقل ما أتى يكي إذن كاي فتونا فتودة معلما يكي تو كسر رائد أبن دزي يومك نها لكاني نبلاكيني نوانيني نجر باواني كسر رائد دواتا شيء وانينا نونا منا تومون يكي ذاك معلمي ينا تكين هدري مالك بن دينار يكي كيوا كفا بالمرء خيانة يكي كي يكي كدمو كي كنا تكين واتو تكين مرحا إنتي an yakuna aminan lil khawana kai ka zama abokinka cikin waɗanda suke zagin malamai kai wannan ka bayan shekara kai haɗinka cikin musulunci baka da inda zaka zauna ke inda ke zagin malamai to kai din nan ko da kai mutumin kirki ne ka kaina musulunci haɗinki yace wa kafa bil mai'i bil mar'i sharran ya ishi mutum sharri Allah ya kuna salihan kai ba mutumin kirki ba sannan wa yaza'u tsarihi sannan kuma ka zauna kana zage mutanen kirki ya yi shi takarin mutumin sharri kai ba mutumin kirki ba sannan kuma ka zauna kana zage mutanen kirki wannan kadai ya isa ka karo mai sharri a wajen Allah subhanahu wataala idan a saki yake cewa wa man talaqa lisanahu kin ulama duk wanda ya saki harshen sa kawai yana zagin malamai ya zagi malamai aikin sa kenan yace ibtalaqu Allahu bi mawtil qalb sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da mutuwar zuciya idan kuma ake wane zuciyarsa ta mutu abinda ake nufi alkhairi da kewaji abinda alkhairi da kewaji ba zai shiga cikin zuciyarka ba sannan kuma sharrin da ke ciki ba zai fita ba dan uwa sai gaban mutum fita da ƙarshe duka akwai gabobi naga malam yana ta dan motsa jiki yana ta nuna alaman lokaci yayi kuma muna da abubuwa da yawa daga ciki akwai me manufofin waɗanda suke zagin malamai me manufofin su na farko cikin bayanan mu mun fara shine sukan addini abu na farko sukan addini a zahiri malamai suke suka amma abin da suke nufi mene sukan addini a soke addini kuma wannan sukan malamai kamar da malamai suka faɗa yanzu wannan yana daga cikin abin da turawa suka ɗauka shine babban makaminsu wanda za su yaƙi duniyar musulmi ya kasance ba ku ganin kiman malamanku har inda sai a Najeriya wai har mutane an samu su tunani idan malam ya hau kan mimbari a janyo shi a faɗar da shi da Allah babu shi haka babu wannan tunani akwai wannan tunani har inda kai malami zai kai wannan ranar juma'a liman ya hau mimbari yana khutba wani ya miƙe ce ƙarya take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar juma'a daidai da tsakuwa idan ka shafe shi haka har da ke fadar lagawci kai lagaw baka da juma'a ba kai to ina ga mutum da liman yana khutba yanzu ya zaman liman yace maliman ƙarya take kai kan siyasa to kaga wannan musiba ce babba kuma abinda turawa suke su kenan ai istatin malamai irin abin da ya fara kasan nusra kenan aka har inda ke malamai ba su da kima gwamnati har kai inda gwamnati ita take da abin da za ta faɗa kuma za ta kama malamai kullu inda shafi yusuf al-qardawi ya gudu ya bar kasar haka a shek abu ishaq al-khuwairi shi ma ya gudu akwai malamai da yawa da suka gudu to abinda ake so a kai malamai bango kenan inda za a kai malamai bai da kima ai mata sharri don haka ta kama shi ta kullum a ƙarshe malami ya danga makayansa ya koma kasar makauta ko Niger ko Togo ko Ghana abinda suke so kenan shikenan jahilai ya kasance su ne jagorori muna gani yadda jahilai suke yi ma Qur'ani hawan kawa gwamna amma kaji yadda ke jan Al-Qur'ani ko wani babban mutum yadda ke jan Al-Qur'ani shi ne shugabannin mu na ba da misali a wancan muharara nake ce muku da ake Sheikh Abubakar Jumar shi ne gwamna ko shi ne shugaban kasa dan Allah halin da mutane suka shiga za mu shiga cikin wannan halin da muke ciki yanzu saboda mene saboda yana tare da Al-Qur'ani malami jama'an Nora shugaban majalisar malamai ace shine chairman ko ace shine gwamna ko ace shine shugaban kasa la shakka za mu samu sauki domin akwai ayoyin Al-Qur'ani tare da shi yanzu da shak Barkota Pakistan shine shugaban mahajjata ka kalli irin saukin da aka samu ka kalli irin malam tsari ka kalli malaman da aka dauka suka je suna karantar da mutane amma a da fa ba haka bane za a dauki ɗan boko zalla su ne malaman kuma su ne masu yin wa'azi su je su kwanta abinci a cikin hotel hotel sun je kuma malamai masu wa'azi haka za a saka su ne malaman masu yin wa'azi to amma wannan tinwa ko in ce wannan zamani ku kalle da aka samu canji to dan shakka malamai akwai alkhairi a cikinsu don haka duk wanda ke sukar malamai abin da suke nufi shine sukar addini abu na gaba daga cikin sukan malamai kore jama'a daga cikin malamai a daina sauraron malamai ku daina sauraron su har ya kasance majalisin malami ba kowa yanzu mutum ne zai shiga cikin ɗakinsa da shi sai dan wayansa wani malami ya yi wani magana ko rabin bai masa daidai ba shi ma sai su malami ya faɗi abin da yake so domin ya ɓata wannan malami ya ɓata abinda malamin ya koyar kuma abin mai amfani wanda idan muna gani a social media muna kallo muna gani ɗaliban ilimi malami ma ya karantar da ɗalibi tun ƙawa'idi har zuwa kilan mukhtasar amma yanzu ma ɗalibi shi ne zai je kafa waya a taki kuma ya suka malamin sa wani kuta kuta ma bai karatun addinin ba wani islamiya ne ya fara zuwa kilan ma islamiyya ta gagare shi amma kuma shi ne ke suka malamin to wannan yana daga cikin abin da shi ne yake tanfirun na wa talabati al-ilm min al-akhdh an al-ulama ko da daliban ilimi daga malami kar a dauka wato a koyi ilimi daga wannan akwai daga wannan malami wannan yana daga cikin abubuwa da su waɗanda suke sukan malamai akwai abubuwa da malamai suka ambata kamar irin al-Hasan al-Bakari yake ad-dunya yake kulluha zulma yake kaga duniya gaba ɗaya duhu ne yake illa majalisul ulama banda majalisul ulama malamai wannan majalisi inda zaka je yake haske ne duk wanda yake zuwa wajen majalisi inda ake majalisi na ilimi zai samu haske haske a nan duniya zai samu kuma haske a lahira malamin da ka muke sai hakuri in faɗi ko da abubuwa guda biyu daga cikin ƙarshen wanda ke wato ne mummunan ƙarshe ga wanda ke sukan malamai abu na farko daga cikin abin da ake ji masa tsoro mummunan cika wannan shi ne abu na farko duk wanda ke sukan malamai to lalle yana yaƙi da Allah kuma duk wanda ke yaƙi da Allah ba zai kai labari ba to duk wanda ke sukan malamai to la shakka abinda malamai suka ce lalle akwai yiwuwar yayi mummunan cika Allah subhanahu wataala ya tsare Al-Hafiz bin Hajar yake cewa al-murad rahimahullah yake cewa al-murad bi anan Allah subhanahu kama yin cikin hadisul qudsi Allah ta'ala yake cewa man adani waliyan yake faqad adantuhu bil har sai al-hafiz bin Hajar yake cewa abin da ake nufi da al-wali yake al-adi shine malami malami da ke koyar da mutane waliyin Allah ne daga abinda al-hafiz bin Hajar yake faɗa yake al-wali yake al-alim billah shine wanda ya san Allah subhanahu wataala al-muwadiba ala ta'atihi wanda ya dage ya tsaya akan nuna Allah ta'ala al-mukhlis sai ko ga idalata a cikin aikin sa fi ibadatihi a cikin ibadar wannan shine malami kuma shine wali sannan kuma Imam Shawkani yake cewa al-mi'yar alladhi tu'rafu bihi sihhatul wilaya. Imam Shawkani yake cewa yana daga cikin abin da ake gane ingancin wani waliyi ne an yakuna amilan bil kitabi was sunna, ya kasance mutum yana aiki da alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Shawkani ce da wannan alama ake gane wani waliyin Allah ne, ashe mu rike da alqur'ani da sunna mu madaka waliyi ne, mai kuma aiki da abin da muka koya kuma mu ji tsoron Allah a cikin ilimin mu. Sannan kuma abu na kusa da karshe da zan faɗa shine, wato duk wanda yake zagin malami ko kuma yake sukan malami, to wannan ya cancanci ake masa fasiki, ya cancanci ake masa mene fasiki. Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhunna wala tamnizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman. Sai Allah ta ce bi'sa ismul fusuq ba'da al iman, duk wanda ke suka malami dole zai rinka fada wadansu kalmomi wanda kuma wadannan kalmomin malamin kuma ya bar ranta da su. To tunda ko yana irin wannan, to ya cancanci shi ake mata mene, ake mata fasiki. To sannan kuma abu na karshe da za mu faɗa shine wannan mutum shine mafi sharri a cikin mutane, duk wanda ke suka malamai wannan shine mafi sharri a cikin mutane. Hadisi ya tabbata daga Abdurrahman dan Gunay yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyaru ibadillah, khiyaru ibadillah mafi alkhairin bayin Allah sune alladhina idha ru'u dhikra Allah, wanda ana ganin su za a tuna Allah. Dan Allah idan ka ga shugaban majalisar malamai, dan Allah idan ka ga shi, idan ka ga shi gidan danne za ka tuna, ina za ka tuna wa'azi masallaci Allah ya ce manzon Allah subhanahu wa ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To wannan shine mafi alkhairin mutane, wanda kana kallansa kana ganin sa zaka tuna da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma yake wa shararu ibadillah mafi sharrin mutane almashauna bin namima, sune wanda suke tafiya da annaniman shi cikin mutane, aikin sa kenan ya hada fara. Almufarriquna bainal ahibba, wanda suke raba tsakanin masoya. Sannan albaguna bil bura'i ara, wanda suke neman sharri ga wanda suka barranta, za su nemi sharri ko wani iri su laƙana ma waɗannan malama, ko to wato jingina waɗannan abubuwan da suke da cancanta ga waɗannan mutane. Za ka ɗan uwa a dunkule mun ji kaɗan daga cikin sharri ko in ce ƙarshen wanda ke zagin malamai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana harsunan mu daga zagin malamanmu, kuma waɗannan malamai da muka ambata ba wai ya ake kiransa wato ba masumai ba ne, suna iya faɗawa kuskure, amma ku musu ozuri. Daga cikin abin da ba mu faɗa ba shi ne akwai abubuwa da ya kamata a ce akwai irin su ozuri, malamai wasu ozuri da kuma wasu mazan, wanda duka mun ɓallake abubuwa da yawa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ayyukanmu gaba ɗaya, ya karɓi ayyukan malamanmu ya saka musu da alkhairi, mu ɗalibansu kuma su yi haƙuri da abin da muka gabatar. Muna da malamai a wannan waje da Sheikh Ahmad wanda yake limamin masallaci ne, malamin mu ne, mun yi karatu a hannun sa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya ya saka masa da alkhairi. Akwai malaman mu da yawa, ina jin zan tsaya anan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakta Allah ya saka da alkhairi. Mun saurari karatu, madaran karatu. Dakta ka'ida minti 50 zaka yi, to amma cikin ikon Allah madawakin sarki ka kwashe minti 70 daidai a cikin wannan karatu, kuma ba gajiwa ni kaina na rasa yanda zan yi. Wato sai na ga lokacin kaman ya dan tsulance, kuma da na nuna ma dakta lokaci ya yi saura minti 10, ni minti 10 na rubuta da turanci ne, dakta kuma sai ya karanta da larabci. kaga goma ya zama nawa kenan da larabci ya zama 15 kenan to daktar Allah ya saka da alkhairi wato tsakani da Allah karatun ne kamar kada a tsaya al'umma na da tsananin bukatu akan irin waɗannan gabobi din kuma musamman a ce an mika shigan mahallin shi ma'ana an mika ga wanda ya dace Allah ya saka da alkhairi mun ji dadin wannan karatu matukar gaske yanayi ne na lokaci ya zamanto dole sai an dakatar da daktar amma mun so a ce an bi abubuwan gaba bayan gaba kasantuwan yanayin lokaci kuma Allah ya albarkaci wurin da malamai ga sanan bangare da bangare kamar yadda mahukunta wannan muhadara suka tsara akwai babban malami a Sheikh Alkali Ishaq Diko wadda shi zai yi tsokaci na musamman akan wannan karatu da aka yi ina ganin kai tsaye zan mika mishi abun magana saboda yanayin lokaci dakta na cikin karatu shugaban majalisar malamai na wannan gari namu mai albarka a Sheikh Dr. Nuruddin Zubair Dambo Allah ya kara ma rayuwa albarka ya shigo cikin wannan wuri wadda dama kusan karkashin jagorancin su ne aka shiga binni da karkara sako da lungu na cikin wannan gari kamar yadda na gabatar a farkon karatu ina ganin zan mika abun magana zuwa ga alkali yana da minti 10 in na tashi shi zan rubuta mishi ne da ajami gudun samun shi baha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء يا ذا المن والجود والكرم dan uwa musulmi ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah hakika karatu ya gabata daga bakin dakta muna roƙon Allah ya masa sakayya da alkhairi kuma Allah ya yawaita mana matasa irin su a cikin wannan gari namu muna roƙon Allah ya sanya wannan aiki da ya mana shi a cikin mizani bayan haka tsokaci ko ta'aliki da za mu yi a cikin karatuttukansa duk da shi ma ba a ba shi cikakken lokaci ba dakta a muƙaddamansa ya bayyana mana ma'anan malami wanda ya nuna mana faqihi wanda yake istinbatul ahkamu shari'iyya allati adullatuha at-tafsiliyya malami ya mana wannan bayanai gamsasshen bayani to abinda zamu dan kara akai ko in ce kafin kara wani abu akai ina kira zuwa ga majalisar malamai da ta kara budada a next time table ta budada wannan wa'azi na ta zuwa yammacin zariya tiki nan ne fa aiki yake in nace yammaci ina nufin zariya tiki ina nufin kusfa da makamantansu domin malam yi mana bayani akan malami amma har yanzu wancan bangaren in ka tafi kusfa suna da ma'anar malami ne a da suna da ma'anar malami amma a da abinda dan marayi kan ce malamin nan lalle yana gani abinda ya dame ni shi ya gaya mani kun ga ana nufin wace nan boka wanda a gaskiyar magana a musulunci ba shi ake nufi ba ko ada indal qudama wato in aka ce boka ya sha bamban da malami mai koyarwa a gauri don haka abu na farko ina kira ga majalisar malamai da ta ƙara buɗaɗa wannan wa'azi zuwa masallatayenmu na kusfa nan ne fa aiki yake jibge mu nan gabas alhamdulillah ina zaton nan gabas in nace nan gabas nan gabashin mu nan daga bayan gidan sarki abin da ya buga har dambu ba inda ba za ka samu masallatan ahlus sunna kullum ana karanta littafin Allah ana tafsiri kuma ba inda za ka ga ahlus sunna na cikin matsuwa amma su har yanzu mu da yake izala ne jiya da yau su har yanzu suna nan cikin matsuwan nan in kai dan izala ne a wannan wurin ku dai kalli ku kalli da media yanda abubuwa suka lalace har yanzu ana samu wanda zai ce wa ya mika hannu yana sakwato ya wuce to a tekun Lagos kuma ana mushi kabbara kuna dai ganin su dai a cikin media to in fa da wurin da ya kamata a je ai wa'azi ina ganin can ne yafi cancanta wannan shine bayani na farko sannan su malamai masu istihadi wanda malamin mana bayanin su al-shaykh kalma al-shaykh wanda malam Bahaushe yace shehu in an sa maka suna Usman bin Fodio Usman sai a ce maka al-shaykh sunanka mene dalili saboda in dai an ce Usman ne aka far Hausa to shine malami wanda yazo ya tajdidin musulunci ya fitar da mutane minal zulumati ila nur shine kuma nike cewa kullum a fagagen wa'azina dan izalan farko Usman bin Fodio dan ni nayi ta hakika a University of Sokoto ba Fodio bane asalin Fodio ma'anan Fodio al-musa'id yawa wato shi Usman bin Fodio shine dan izalan farko domin ne shine wanda ya mana littafin Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'ah malamai ne bambancin Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'ah da izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah da wani bambanci to shi kuma Sheikh Usman bin Fodio Allah ya rahimahullah kullun a littafin sa a ƙarshen littafin sa yakan ce al khairu kulluhu fil ittiba'i wa sharru kulluhu fil ittida'i dukkan al khairi yana cikin bin sunna malai in kaji an ce wannan sunnah manzon Allah ne wallahi ka rike ta ta ishe ka shiga aljanna duk yawan da aka barta ba wani abin za ta kulla maka gobe kiyama wallahi sunnan manzon Allah ɗaya ka rike ta ya ishe ka shiga aljanna wannan kungiyar aikin ta kenan da'awa zuwa ga sunna Allah ya samu mutu akan sunna alkhairi duka na cikin jin sunna in ji dan izalan farko babban malamin mu a Sheikh Usman bin Fodio kalma ai Sheikh cikin malaman mu na zamani 1986 muna University of Sokoto wani Dr. Bashir shugaban fashin yace ai Sheikh naka ce ai Sheikh a din ne yana nufin me an ya'rifa alfa mas'alatin in an ce maka ai Sheikh a ce nan take in muka yi mu malam fatawa dubu nan take bai ba mu amsa ba zai ce mana sai na aji gobe ko sai jibi yace ah mas'alan ma ta zaman ta mirasiya ta gado ina da wani littafi ya kai girman haka ne almu mas'ala fil miras sunan littafin ke wai ma ilimin ma wannan kalmar ai Sheikh a din nan an yi arifa almu mas'ala a gado ne da na ce ya dafta mene hukuncin wanda ya mutu ya bar ɗan shi da kakan shi ko da matan kakan shi ko ya ce kaza in ta kawo wa har dubu nan take shi ne ya cancanta ka ce mishi ma a she wannan duk dalibai ne dole ba su dole ba mala Ahmad ni dai ana dole ba la talibul ma lamun yace layyun fil khuliqi domin qur'ani ya ce wa innaka la ala khuluqin layyun fil khuluq malami zaka same shi mai taushin hali mai taushin hali bai da kaushi domin ne aikin sa kullun shari'a shari'a ya hadi ya amuru bil ma'ruf wa yanha kamar yadda qur'ani yake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna aikin malami kenan shi ko bai san shari'a baya fada baya zagi baya tsinuwa bai kafirtarwa sai dai ne alkhairi kona hannu kona harshe kona duka manzon Allah ya amfani da su da harshe da hannu wani sai kai mushi alheri zai biyo ka wani sai ka fadi da harshen ka ta hikima kamar yadda malaman mu na izala na farko irin su malam hudici ka ji zari Allah ya ji kanta sai yau azan har ya gama ga kawo muka aya bil hikima harke kawai sannan ya zamanto shekhun fistini wato dattin jami'a a wajen shekaru ya shekara 40 30 a zauri ka ji muhtasar kai kana dubawa shi yana kawo maka da ka duk malaman mu na gida duk wanda ya karatu gida ya san sun kai wannan matsayi kuma kullun kha'un na karshe shi kullun alkhairi ne kusa da shi wato in kai kusa da shi baka ganin sharri a gidansa a ɗakinsa iyalinsa almajiransa sauran ɗalibansa mu'amalar shi da mutane shi kullun cikin alkhairi ne wannan shi ake kira shi ash-shaykh a wani definition din irin nasu na manya-manyan malamai na sunna Allah ya samu a cikin takwansu sannan yan uwa malaye bayani akan aikin malamai wanda mun tabo tunda muka ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man arada ad-dunya fa alaihi bil-ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil-ilmi wa man arada huma fa alaihi bil-ilmi ashe in kana son daukaka in kana son duniya in kana son lahira in dukan su kake so manzon Allah yace kai ilimi malam ya tabo mana maganar ilimi da darajar malamai ba a kiranka mai ilimi ko malami sai ka samu ilimi ya ishe mu wa'azi ya ku yan uwa ayar farko da ta sauka alqur'ani maganar ilimi darajar malami da malam ya karanto mana sun ishe mu domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce su malamai warasatul anbiya su kuma malamu su kuma annabawa ba sun bar dinare ne da azurfa ba me suka bari ilimi domin ita inna dunya faniya wa ma fiha faniya inna dunya magharurun ni'matu fiha zulwa ita duniya duk abin da ka tara za ta gushe duk abin da kake gani za a waye gari ba shi duk wata ni'ima mai gushewa ne amma banda mai ilimi zai tafi lahira da kwakwalwarsa ne da ilimin sa a nan ya isa ka gane darajar mai ilimi kuma so kuma yanda malamai suka faɗi kuma hadisi ya tabbatar mutum yakan mutu ne akan abin da ya rayu a kansa muna ganin ayoyi a cikin wa'annan zamuna wani zai mutu kaji ba abin da yake yi waƙan dusu don kullum wayan shi waka wace ne ina yi da kuna ya ku samari ku kama alqur'ani bakin ku ya saba da alqur'ani zuciyar ku ta saba da alqur'ani kwakwalwan ku ya zama yana haddan qur'ani ya ji wannan kada kadan banzan da kuke sauraren shi wanda ana cika ma mai sauraren shi ana cika mushi ana jarma ta wuta ake narkar da ita ake cika kunnan sa kuma qur'ani zahiri karara yace mana wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawu halaka kuntu suke biyayya ga mawaka wurin wake na banza irin wadannan kai kenan kullun wace wacen waya ba jin hadisin manzon Allah ba jin karatu na alqur'ani ba zuwa majalisul ilmi annabi kan ce ko kuna so mu dan shiga wani dausayi na aljanna sabu suka ce eh ya manzo Allah yake to mu shiga majalisar ilimi inda yaji ana korowa a shiga duk inda aka taru ana karanta littafin Allah ana sanin littafin Allah ana sanin fiqhu ana sanin hadisi to wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna yi kokari ka dan kusa kanka kai ma ka shiga aljanna Allah ya sa mu shiga mallan na kara ta nuna mun lokaci ni kuma gashi ina ta bin mallan ne dikin ka ya hakuri sannan yan uwa malam ya kawo mana masu sukan malamai to zan ba ku dan karamin tarihi ne a matsayin mu na tsofaffin yan izala akwai wani babba a cikin mu nan yan izalan Kaduna wani hakimi sai ya soke shi da ku ce nan kuna jin wannan gurgu to dan in gaskata muku maganar da malam ya kawo mana a cikin bayanansa da hadisan da ya kawo mana wallahi tallahi ni na san wannan bawan Allah bai mutu ba sai da aka yi ta kafin shi ya zama gurbi. Don haka ku yi hasara, malaman nan mutane ne kaman ku, ba mu ce malamai ba su kuskure ba, amma ko tsarin mulki na ƙasa muka duba section 36 to section 38, freedom of life, freedom of speech, freedom of possession, wanda tsarin mulki ya ƙunsa a matsayina na alƙali, kowane ɗan Najeriya yana da dama ya mallaki kowane abu a bayan ƙasar Najeriya, ya zauna a ko'ina yake so a Najeriya, a cikin mallakar nan movable and immovable, haka constitution yake. Duk lauyoyi sun san wannan, ko ne gudana ko wanda bai gudana yana da ikon mallaka. To mene laifin balalau in yayi kwangila an biya shi? Dan uwa, wallahi ba wata manufa ne ya face abinda malam yake. Sun kan addini ne da yarda martaban addini da masu addini ake so, tunda an waye gari yanzu ba mai mutunci, ba wanda mutuncinsa ya rage yanzu a Najeriya, wallahi sai malam. Domin da malaman ne ake kama kafa da mu, ake cewa mu sa baki don Allah, don Annabi mu sa baki, in ji wasu ni ba ni cewa don Annabi, sai dai son Annabi, don muna koyi tauhidi. An fahimta ko? Da malaman ne ake cewa ku sa baki, suwa na da wani don Allah sun tsaya zaɓe a zaɓe su, kuma har a kai ga nasara. An gane yanzu masu darajar a da, yanzu wallahi ba su daraja, wanda darajar ya rage mutu malaman shi ne yanzu aka fito ta wannan kifa, ta wannan hanya na irin rahotanni irin na sudan bello, domin a wargaza alala ta kima da daraja da mutuncin malama. To iyaka iyaka a hirdinka ka shiga sukan malami, mu mun ga ƙarshen wanda suka sunci malamai wallahi da idan, kamar yadda hadisi ya ce la'amul ulama masnumun, naman malamai guba ne, ma'ana guba, duk wanda ya sunce su ko ya ji naman su to ya tabbata ya ce makansa guba, wallahi sai ya tafi, ƙarshensa ba za ta yi so ba, sai ya cika ba kalmar shahada, sai ya cika yana ihu, sai ya cika yana ya laifi ni Allah ya kai. Don haka masu zargin malamai kar ku manta malaman nan, su ma fa mutane ne iro, suna son ci, suna shan sa, suna shan, suna son su sha, suna son su daura, suna son su komi, su ne kuma suke karantar da ku tsafta. To shi ke nan haramun ne malam ya sa aska biyu ya fito ya wa'azi? Kai ma za ka fi sha'awun ka ga malamin a bisa kaddan shi dakan-dakan. Babu almajirki irin namu na gargajiya a musulunci, wallahi wannan suka ne ga musulmi da musulunci, ba musulunci ba ne wannan. Qur'ani tsere ce ma annabi wasu ya baka fasahiyan, ba hujjar da za ka zauna duku-duku, abincinka duku-duku, wurin kwanciyarka duku-duku. Qur'ani ya ce qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya jin daɗi, Allah ya halice su ne don waɗanda ba su kai imani a nan duniya, a lahira kuma ta fice su kaɗai. To waye hana ka ɗaure mai kyau, waye hana ka hau mai kyau, waye hana ka yi gida mai kyau, waye ka je kuma ka ce ƙala Allahu ƙala Rasulu. To da yawa maƙiyanmu su suke faɗin mana wannan magana. Ni kan faɗi a gurajen wa'azina cewa in Allah ya bani mota ta miliyan 100 zan hau abina in taka. Qur'ani ya ce wa amma bi ni'matin rabbika. Yanzu da malam Nura da Mushi ga malamai a ce ya zo mana kamar almajirin da ya kwana 7 bai wanka ba, kai ma za ka yi sha'awar kallon shi? In taron mata ne in ba a sa'a ba sai ya tashi da wata ƙari. Haka ne? Ya kai limar gulika? Ai da saura, mun san da saura. Saboda haka ƙarshe cikin abin da malam ya mana tsokaci a kai, wato muna buƙatar mu ahlus sunna mu dawo da karatunmu na jiya, alwala'u wal bara', musamman waye za mu jibici al'amarinsa, waye za mu barranta daga al'amarinsa, domin gaskiyar magana karatun tauhidi mun ja baya da shi. Har yanzu an waye gari, wasu mu suna ganin ba laifi ka je damuwa ka je hagu, wallahi da sun kukun sani matasa, in kai magana sai a ce a ji sallah ne, yau ai duri ga muka sa
amma kai ka san balu din anan an ce kai baluwan da rigunan mun zuya ya zaka yi misali nake ga maka eh su sallah ne amma ai sallah ba ta wuka ba ta wuki ai sallah ana tunanin tijani a zuciya ai sallah ana tunanin in na gama sallan nan ba samu nasara ba zan wajen malami na in sashi dan buga maka wallahi har yanzu kashi 70 bisa 100 ne wasu mutanen mu musamman shugabannin mu wallahi haka a zahiri ne suke tare da mu ahlus sunna amma kowanne babbai na nan da bokaye shi kun ba mu dawo da karatun alwala wal bara'u za mu fada gidan jiya yawa ɗan uwa bazan tsawaita ba saboda muna roƙon Allah abubuwan da muka faɗi Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya haskaka mana mu gyara malaman mu Allah ya musu sakayya da alkhairi masu lafiya a cikin mu Allah ya ƙara mana lafiya marasa lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah
ya hakuri
ko hannu
a ko hannu Allah ya wuri daka mala hasa mu nan gida ne Allah na tuba da kufa muka ji sai dai mu tafi da gudu Allah ya saka
da alkhairi